الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 2 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 11 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu bahawiyya na Sheikh Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ابن السلامة الطهاوي رحمه الله تعالى كافين درسين وبالي في إذن تنبوي يسنى إيا قباتا lokacin da za a shigar da gawa cikin kushewa ma'ana cikin kabari shi wanda ya jibinci shigar da mamaci cikin kabari shine aka sunnanta masa wata addu'a iya abinda zai fada yace bismillahi wa ala millati rasulillah ko wa ala sunnati rasulillah بسم الله وعلى سنة رسول الله قلت بسم الله وعلى ملة رسول الله اتوانا الدعاء تاكي بانتني قوان ليجب انتي شغر دا قاوات كين قبري باجماع الدسكي زاقية دا قبري اكا سنة تامس دوحكا كمريان دا حوساواسكي فتا wato idan mutum bai sharar masallaci zai yi ta kasuwa in har mutum bai fahimci abin da yake sunna to zaka ga mutum ya zo da wasu abubuwa waɗanda suke na bid'a da yawa jama'a yau in ka halarci jana'iza in an fitar da mamaci daga cikin makara za a shigar da shi cikin kabari sai ka yi jama'a sun kwashi haidala an ce la ilaha illallah wannan kwata-kwata ba ya da asali kuma ba muhallinta ba ba wanda ya saba kuma yin haka shiga gaban Allah ne da manzansa iya abinda aka sunnanta shi wanda ya jibinci shigar da mamaci cikin kabari shine aka sunnanta masa yi wannan addu'a bismillahi wa ala millati rasulillah ko yace bismillahi wa ala sunnati rasulillah na'am shiga makabarta da takalma baya dacewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Bashir ibn al-Qasasiyya Allah ya karama sa yadda yake cewa yayin da ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin makabarta manzon Allah da ya waiwaya sai ya hango wani mutum na tafiya da takalmansa tsakanin kabura zan Allah sai ya ce da shi ya sahibar sittiyatayk aliki sittiyatayk zan Allah ya ce ya kai mai wannan takalma fitar da takalmanka sittiya shine takalmi na jimammiyar fata wanda anan muke kiran shi balka kenan fatar da aka jime aka yi takalmi da ita shine ake kira sittiya zan Allah ya ce masa ya kai mai wannan takalma manzan Allah ya ce fitar da wannan takalma ka'ida ko ta malaman usul sun tafi akan cewa amrun bi shay'in nahyun an dhihi umarni game da wani abu hani ne game da abin da yake shiyance shi idan aka ce tsaya to a kai tsaye kuma ana haninka game da zama idan aka ce wani zauna to a wannan lokaci kuma ana haninka game da tsayuwa manzon Allah ya ce masa fitar da takalmanka to wannan yana nuna hani game da shiga makabarta da takalma micece illa saboda su muminai dan adam daraja gare shi ubangiji ta'ala ya karrama shi ya darjanta shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila kamar yadda mutum to shi dan adam koda yana mace alhurmar da Allah ya masa da darajar da Allah ya masa tana nan bata gushe ba kamar yadda mutane suna raye ba za ka zo ba kana taka su kana ketare tsakankanin su da takalma to haka suna mace hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dayan ku da zai zauna akan garushin wuta ya kone tufafinsa ya kone jikinsa manzo Allah yace shi yafi alkhairi da zai zauna akan kabari to anan manzo Allah ya nuna mana cewa ka zauna akan garushin wuta ya kone tufafinka ya kone jikinka shi yafi maka alkhairi da ka zauna akan kabari to ina ga wanda yazo yana taka kabura da takalma don haka sai inda larura micece larura kasancewar akwai kaya ko tsananin zafi na rana ko tsananin sanyi kuma ba za ka iya jimrewa to a wannan lokaci yana halatta ka shiga da takalmanka amma matukar babu larura to baya halatta don haka wasu sai suke fakewa da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa shi mamaci idan aka gama binne shi waɗanda suka kawo gawarsa suka juya baya fa innahu yasma'u qar'a alihi shi mamacin yana jin balawar takalmansu a lokacin nan wasu mala'iku biyu masu daraja za su zo su zaunar da shi su yi masa tambayoyi suka ce anan da manzo Allah ya ce fa innahu yasma'u qar'a alihi yana jin wato karin takalmansu suka ce to ai wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin shiga wato makabarta da takalma Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa shi ya mai da martani akan waɗanda suka tafi akan haka yace wannan labari ne manzon Allah yake badawa a karkashin wannan labari ko babu umarni babu hani bal ma yace hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo wannan hadisi na Bashir al-Khasasiya Allah ya kara masa yadda da manzon Allah yace ma wani ya kai mai wannan takalma fitar da takalmanka dan haka wannan hadisi da suke fakewa da shi labarin labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa babu umarni a karkashin sa balantana hali sannan kuma ga wancan hadisi umarni ne manzo Allah yayi game da fitar da takalma idan aka shiga makabarta dan haka dai a takaice baya dacewa na'am to wai wani ma ya ji wani malami yana cewa ya halatta musulmi wato wai ya ma kansa anniversary shine na zagayowar shekara kamar misali shekara haihuwarsa da wani dalili ya bada kuma tambayar da za a masa ta ina aka san wani yin anniversary ma'ana in shekara ta dawo ta aihuwarka kai wata walima ka zo ka tara jama'a ta hanyar makiyan Allah Yahudawa da ƴan Musha sai a tambaye shi koyi da Yahudawa da ƴan Musha menene hukuncin shi a addini haramun ne, don haka haramun ne, baya halatta musulmi ya yi anniversary, ko an gayyace ka kuma baya halatta kake, ko ma nawa ne ne. Inda ana yin anniversary na zagayowar wata shekara da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da an gansu suna yi, da sun yi taron idi na da zagayowar ranar da musulmi suka yi galaba a Badar, da abin da ya kama da haka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya daidai wato fadar malam da ya yi bayani akan gafarcewa wa ahlul kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi nari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun wa in lam yakunu tajidin ba'da Allah ta'ala arifina. Malam da ke faɗa cewa ma'abuta manya-manyan laifuka daga cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, mun yi bayani bai keɓanta ba da al'ummarsa, haka al'ummun da suka gabata. An gane ko ma'abuta manya-manyan laifuka, to ba a dawwamar da su a cikin wuta, in sun mutu halin suna masu kaɗaita Allah a cikin ibada, ma'ana matukar sun mutu akan tauhidi, to wannan manya-manyan laifuka ba sa dawwamar da su a wuta. Ko da an shigar da su wutar, to za a azabtar da su ne gwargwadon laifinsu, amma a ƙarshe ko mun kankantar imaninsu za a fitar da su a kai su aljanna. Shi ne malam ya ce wa ilmi ya kuno ta ibina, ko da ba su zamanto ba sun tuba game da wannan manyan laifuka. Misali, in dai mutum mai tauhidi ne, idan ya mutu akan manyan laifuka matukar, wato bai halitta ma ba kansa wannan manyan laifuka, to ko da Allah ya shigar da shi wuta, to maganar dawwama a cikin wuta ba ta taso ba. A ƙarshe gwalgwadon imaninsa Ubangiji ta'ala zai sanya shi ƙarƙashin ceton masu ceto. Shine malam ya ce ba'ada Allahullaha arifina, bayan sun haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala arifina, halin suna sanin Ubangijinsu. A nan mun yi bayani, malamai sun yi faɗakarwa abin da ya kamata malam ya faɗa, ba'ada Allahullaha mu'minina, bayan sun haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala halin suna mu'minai. An gane ko, maimakon arifina, saboda in aka ce imani a wajen jahaniya shine al-ma'rifa, indai ka san Allah da zuciyarka to ka zama mu'mini mai cikakken imani. Don haka a wannan aqida ta su Fir'auna da mabiyansa mu'mini ne, Iblis ma mu'mini, domin Fir'auna ya san wane ne ya halicce shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, kamar yadda kuma yace qala laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'auna masbura. Gane ku kenan, shine yace ba'da annakullaha, bayan sun haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala arifina, ma'ana halin suna sanin Ubangijinsu, sai yace wa hum fi mashi'atihi wa hukmihi, suna karkashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa, ma'ana duk mu'minin da duk musulmin da Allah ya masa rasuwa akan manya-manyan laifuka, ayyuka na asha, ya mutu ba tare da ya tuba ba, to wannan al'amarin shi na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai a maida lamarinsa izuwa ga mashi'a ta Allah da hukuncinsa. Insha a gafara lahu, in Allah ya ga dama ya gafarta musu, wa'afa anhum bi fadlihi, yayi musu rangwame game da laifukansu bi fadlihi da kyautarsa, kama zakara azza wa jalla fi kitabi, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alqur'aninsa, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Ubangiji ta'ala na gafarta abinda ke koma bayan shirka ga wanda ya so gafarta. Shirka ita ce laifi daya-daya wanda in bawa ya mutu akan ta bai tuba ba, to Allah ya yi alƙawarin ba zai gafarta masa. duk wanda ya mutu yana shirka Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta masa ba, makomar shi ita ce wutar jahannama wal iyazu billahi. Kamar yadda yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani, sai yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana gafarta duk abin da yake koma bayan shirka amma ga wanda yake. Koda misali mutum ya mutu yana shan giya ko yana zina ko yana kisan kai da sauran laifuka wal iyazu billah, ya mutu bai tuba ba, to Ubangiji ta'ala yana iya gafarta masa da fagalarsa ya yi masa rangwame. Kuma in ya ga dama domin tsantsar adalcinsa yakan iya azabtar da shi, amma bakin gwargwadon laifinsa a ƙarshe kuma za a fitar da shi a kai shi aljanna. Shine ya ce wa in sha'a azabahum fi nnari bi adali, in Allah ya so ya azabtar da su a cikin wuta da adalcinsa. Thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa shafa'ati shafi'ina min ahli ta'atihi, sannan Ubangiji ta'ala ya fitar da su a ƙarshe, wato da jin kansa ya fitar da su daga cikin wannan wuta da jin kansa da kuma ceton masu ceto daga cikin waɗanda suka yi masa da'a. Ubangiji ta'ala yakan ba mala'iku da annabawa da manzanni da muminai wato ceton wasu jama'a waɗanda suke da laifi, Ubangiji ta'ala zai ce a je cikin wuta a bincika duk wanda aka samu imani daidai da nauyin ƙwayar komayya, Ubangiji ta'ala ya ce ku fito da shi, na ba ku ceton shi. Thumma yab'athuhum ila jannati, sannan Allah ya aika su zuwa aljannati. Wa zalika malan yace wannan lamari ko bi anna Allah ta'ala, domin Ubangiji ta'ala maula ahli ma'rifati, shine majibincin lamarin waɗanda suka san shi, ma'ana mu'minai kenan, Ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin su. Wa lam yaj'alhum fi darain ka ahli nukratihi, Ubangiji ta'ala bai maida su ba a cikin waɗannan gidaje biyu duniya da lahira kamar ma'abuta ki da kyamarsa, ma'ana mumini da kafiri ba ɗaya ba suke. Mumini kamar yadda Allah ya jibinci lamarinsa a nan duniya, haka Ubangiji ta'ala ya jibinci lamarinsa wato a lahira. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa am hasiban ladina jitarahu sayyi'ati an naj'alahum kallazina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum, ko kuma canda yake cewa am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar, shine anan malam yace wa lam yaj'alhum, Ubangiji ta'ala wato bi sanya mu'minai fid daraini a gidajen nan guda biyu duniya da lahira ka ahadi nukuratihi kamar ma'abuta ki da kyamarsa, ma'ana mu'minai ba ɗaya ba suke da kafirai. Allazina khabu min hidayatihi, waɗanda suka taɓe game da karɓar shiriya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa lam yanalu min wilayatihi, ba su samu komai daga cikin jibinta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin su mu'minai su ne Allah yake jibintar lamarinsu a nan duniya da lahira, kamar yadda ya faɗa zalika bi anna Allaha maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu, sai yace Allahumma ya waliya al-islam wa ahli, yace ya Allah ya majibincin musulunci da mabiyansa, masikna bil islam, ya Allah kai mana dace game da ruku da musulunci hatta nalqaka bihi, har a kai lokacin da za mu haɗu da kai, ma'ana Allah ka kashe mu a kan musulunci. Abinda muke fata kamar yadda annabawan Allah suke roƙon haka, annabi Yusuf alayhi salam yake cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, kamar yadda mutanen annabi Musa waɗanda suka yi imani da shi daga cikin ƴan dabo na Fir'auna suka ce rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin, shi ne a nan wato suka ce ya Ubangijinmu ka zuba mana hakuri duk azabar da Fir'auna zai ɗanɗana mana a sababin imanin da muka yi, to kada ya sanya muraki mu gudu ko mu ja da baya, wata waffana musulmi, ya Ubangijinmu ka karɓi rayuwar mu halin muna musulmi. Shi ne a nan malam ya yi addu'a ya ce Allahumma ya waliyal islami wa ahli, ya ce ya Allah ya majibincin musulunci da mabiyansa masikina bil islam, ya Allah kai mana dace game da riko da musulunci hatta nalqaka bihi, har akai lokacin da zamu hadu da kai, wato ita ce mutuwa. Zamu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونظر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى الصيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه الصيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريدة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. Malam Allah ya ji kansa na faɗa cewa mu ahlus sunna wal jama'a, ma'ana masu biyar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar mazanjiya, su ne sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in, su ake nihi da al jama'a. Malam ya ce wana rassalata, wato muna kudirin wato halaccin sallah da ingancinta, khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla, wato bayan dukkan wani limami wanda yake mutumin kwarai da lalatacce min ahli al-qiblati daga cikin musulmi. A aqidar mutu ahli sunna wal jama'a, duk wani limami wanda yake barrin, ma'ana mutumin kwarai mai da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa fajirin da wanda yake malalaci fasiki, yace to mu muna da aqidar halaccin yin sallah a bayansa, yace min ahlil qibla, daga cikin ma'abuta al-qibla indai musulmi. Yace wa alaman mata min, haka nan muna da aqidar wato yin sallah a kansu da mutumin kwarai da lalatacci indai musulmi ne, Allah ya masa rasuwa. To mu a aqidar ahlus sunna wal jama'a za mu yi musu sallah. Me ake cewa bar? Idan aka ce bar, wanda yake mai matukar mai yawan da'a ga Ubangiji, ma'ana mutumin da yake da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce fajir, wato shi ne malalaci mai keta dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To a aqidar ahlus sunna wal jama'a, limami sawa'an mutumin kwarai ne ko malalaci ne, to yin sallah a bayansa wannan halak ne, kuma sallah ce ingantacciya. An gane ko? Haka indai musulmi ne, da wanda yake malalaci, da wanda yake mutumin kwarai, to idan ya mutu wannan sallah za a yi masa, lalacinsa baya hanawa a yi masa sallar gaba. Dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da halaccin yin sallah bayan limami fasiki, tare da cewa akwai hadisan da suka zo masu inganta ba, irin hadisin da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu khalfa kulli barrin wa fajir, ku yi sallah bayan dukkan mutumin kwarai da malalaci. Wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka hadisin da yake cewa as-salatu wajibatun alaikum ma'a kulli muslimin barrin aw fajir, sallah wajibi ce a kanku tare da dukkan musulmi, mutumin kwarai ko malalaci. An gane ko? Wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sai dai dana daga cikin dalilan da ke nuna halaccin yin sallah bayan limami fasiki azzalimi hadisin da ke cikin sahihul bukhari abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ya kasance yana sallah bayan alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi haka anas dan malik allah ya kara masa yadda yana bin shi sallah tare da cewa alhajjaj ibn yusuf fasiki ne azzalimi domin shi ya kashe Sa'id ibn Jubair kuma shi ya kashe Abdullahi ibn Zubair sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato jikan Abubakar dan Asma Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shi ya kashe su wanda Al-Hajjaj yayi abubuwa waɗanda suke na kauce ma hanya waɗanda sun wuce a lissafa sai dai a maida al'amuransa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cikin wa akharuna atarafu bi zunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatubu alayhi yayi abubuwa sosai waɗanda basu dace ba a cikin musulunci kuma yayi abubuwa waɗanda suke masu kyau na gudunmuwa da game da musulunci to gaya waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar da Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda sun tabbatar da Al-Hajjaj fasiki ne azzalimi ne amma tare da haka suna rubuce sallah kuma haka hadisi yana cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa wato game da wato wasu shugabanni waɗanda suke marasa da'a ga Ubangiji manzon Allah yake cewa wannan wato irin wannan shugabanni da suke wucewa gaba su yi muku sallah manzon Allah yace yusalluna lakum su yi muku sallah in lokacin sallah yayi fa in asabu falakum wa lahum in har sun dace ma gaskiya to ku da su kuna da lada wa in akhfahu in ku sun kuskure yace falakum ku kuna da lada wa alaihim amma laifin kuma yana kansu to dan haka anan abin da muke so mu sani wato kamar yanda yake a cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa dukkan limamin da wato bid'ar sa da fasikancin sa bai bayyana ba to yana halatta ka bi shi sallah kuma ba sharadi bane dole sai ka san menene aqidar limamin ka ba maganar kuma ka jarrabe shi ba za ka zo ka ce masa kai menene aqidar ka kawai duk wanda yake al-masturul hal wanda halinsa a koye yake baka san matsayin shi ba amma ka tabbata musulmi ne to idan ya wuce gaba zai yi limanci zaka iya bin shi sallah haka nan wato ba sallah bayan dan bid'a an gane ko fasiki wanda yake ma'ana bayyanar da fasikancin sa don haka in ya wuce gaba a matsayin limami akan iya bi shi sallah amma na asal mai da shi limami ratibi to wannan kwata-kwata shine baya halatta saboda shi limanci amana ne mutumin kurai wanda yake kamili ake nema a shugabantar da shi amma in ka bi shi kai sallah to wannan sallah ce ingantacciya sai dai mu san da cewa ita bid'a akwai bid'ar da take kai mutum zuwa kafirci akwai bid'ar da ba ta kai mutum zuwa kafirci amma duk wanda bid'arsa ta kai shi zuwa kafirci wannan baya halatta a bi shi sallah irin ma'ana rafida masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko waɗannan bid'arsu ta kai su zuwa haddi wanda yake na kafirci don haka waɗannan ba a bin su sallah amma haka masu aqida ta al-ittihad wal hudud waɗanda suke ganin cewa komai Allah ne ga irinsu wannan su ma baya halatta a bi su sallah saboda wannan aqida ce ta kafirci wahadatul wujud an gane ko wanda galibi aqida ce ta sufiya na cewa komai Allah ne da ka ganshi shi ma sai ce maka shi ma Allah ne kamar yanda daga cikin su da yawa suke da awar wato rububiyya daga cikin su to amma irin waɗannan abubuwa na bid'a na kauce ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa waɗanda basu kai haddi ba wanda yake na kafirci to wannan baya hanawa a bi mutun sallah kamar yadda al-Imam al-Bukhari yayi babi a cikin littafinsa baban da ke bayani game da hukuncin yin sallah bayan fasiki da dan bid'a. Sai malam yazo da athar na al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yake cewa salli khalfahu wa alayhi bid'atuhu, yace dan bid'a ya sallah bayan shi, hukumar bid'ar shi na kanshi, ba abin da ya shafe ka, inda ya iya sallah kana iya ruwa shi gane ko, amma bid'ar da bata kai haddi na kafirci. Sai ya zo da wannan asar, wanda hadisi wanda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda, na sallah bayan Al-Hajjaj wato Ibn Yusuf As-Sakafi. Don haka a takaice kenan wannan hadisi, wanda wato shine wannan yana daga cikin aqidar Ahlus Sunna wal Jamaa. Amma wancan hadisi da yake cewa sallu khalfa kulli barrin wa fajirin, wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka hadisin da aka rawaito na cewa sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illallah, shi ma hadisi ne dha'ifi, wal ma wasu malamai suka ce hadisi ne mawdu'i, kirkira shi akai, na cewa ku yi sallah bayan duk wanda ya ce la ilaha illallah, ku yi sallah ga duk wanda ya mutu daga cikin masu cewa la ilaha illallah, wannan hadisi kirkira shi akai. Amma a aqidar Ahlus Sunna wal Jamaa, fasiki az-zalimi, an gane ko, da dan bid'a, bid'ar da bata kai ba haddi na kafirci, to wannan na halatta a bi su sallah, kuma sallah ce ingantacciya, in ka bi su ba maganar ka sake sallah. Haka fasiki idan Allah ya masa rasuwa, fasikancin shi baya hanawa ai masa sallah. Mun yi bayani a baya, musulmi malalaci, misali koda da kofin giya ya mutu a hannunsa, wannan baya hanawa ai masa sallah. Za ai masa sallah illa kasancewar ba mutumin kwarai ba wanda yake kamar misali mai daraja zai masa, sai a nemi wani can daban ya masa, domin abin ya zame ma jama'a wa'azi. Amma tare da cewa kamar yadda malamai suka yi bayani, in an samu limami kamili wanda yake mai kwatanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake kaman mai mutumin kwarai, to ko mun nisan masallaci shi ya dace ka je ka bi sallah, an gane ko, maimakon ka bi wanda yake dan bid'a. Ko mun nisan masallaci, in dai limami ne sunni, to shi ya dace ka je ka bi sallah. Shine kenan a takaice malam yace wanara salata, lafazin wanara ai wana atakidu, an gane ko, wato muna da aqidi, muna kudirce halaccin yin sallah da ingancin ta, kalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla, bayan dukkan mutumin kwarai da malalaci daga cikin ma'abuta al-qibla, indai musulmi ne, sawa'an mutumin kwarai ne ko malalaci ne, to akan iya bi shi sallah. Wa alamun mata minhum, haka nan wanda ya mutu daga cikin su za a iya bin shi, za a yi masa sallah ko mun lalacin sa. Sai yace wala nunziru ahadan minhum jannatan wala nara, malam yace ɗaya daga cikin su ba za mu saukar da shi aljanna ko wuta, an gane ko, mu ce dan aljanna ne saboda mutumin kwarai ne, ko kuma mu ce dan wuta ne saboda malalaci ne, yace wannan ba aqidar mu bace. Ahlus Sunna wal Jamaa ba ma yake shakka, mutum dan wasu alamu sun bayyana, mu ce ai wani dan aljanna ne, ko kuma wato mu ce wani dan wuta ne, dan ya mutu akan wasu ayyuka waɗanda suke na banza. Me yasa? Saboda kasancewar sanin ainihin dan aljanna da ainihin dan wuta na kasancewa ta hanya ɗaya ɗaya, shine ta hanyar wahayi, an gane ko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yakan iya bada labarin cewa wani dan aljanna ne, kamar yanda a lokaci guda ya zanu mutum goma daga cikin sahabbansa, manzon Allah yace gaba ɗayan su yan aljanna, farko manzon Allah yace Abubakar, na biyun su manzon Allah yace Umar, na ukun su yace Usman, na hudu yace Ali, na biyar yace Sa'ad ibn Abi Waqqas, na shida Sa'id ibn Zaid, na bakwai wato wannan Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, na takwas Abdurrahman Talha ibn Ubaidillah, na tara wato shine Az-Zubair ibn al-Awwam, na goma Abdurrahman ibn Awf. Duk da cewa yanda suke a jire, Abubakar, Umar, Uthman, Ali, Talha ibn Ubaidillah, sannan Az-Zubair ibn al-Awwam, sannan Sa'ad ibn Abi Waqqas, sannan Sa'id ibn Zayd, sannan Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, na goma shine Abdurrahman ibn Awf. A lokaci guda manzon Allah ya zanu waɗannan goma ya ce gaba ɗaya ɗan aljanna. Kaga annan manzon Allah ya bayyana mana ainihin waɗannan sahabbai guda goma gaba ɗayan su ɗan aljanna. Haka manzon Allah ya faɗa lokacin da yayi bayanin cewa daga cikin al'ummarsa akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama, ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su ba. A lokacin nan Ukasha ibn Mihsan ya tashi ya ce, ya Rasulallah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum. Ya ce, ya Rasulallah, roƙa min Allah ya sanya ni daga cikinsu. Manzon Allah ya ce, anta minhum, kana cikinsu. Kaga a nan manzon Allah yana tabbatar mana Ukasha ɗan aljanna. Haka wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da cutar falfadiya, ta ce, ya Rasulallah, ga yanayin da nake ciki na rashin lafiya. Ta ce, ya Rasulallah, roƙa min Allah ya yi min wannan bala'i da wannan musiba. Manzon Allah ya ce da ita, in kin so ki ɗau haƙuri ki ci gaba da zama da wannan rashin lafiya, amma ina tabbatar miki sakamakon ki aljanna ce a gobe kiyama. Ta ce, ya Rasulallah, zan iya ɗaukan haƙurin. Ta ce, amma ina da matsala guda. Ta ce, in har cutar ta motsa na faɗi, to al'aurata takan faɗi. Ta ce, ya Rasulallah, roƙa min Allah ko da cutar ta motsa al'aurata kada ta bude. Manzon Allah ya mata addu'a. Wannan mata shi ne Abdullahi ɗan Abbas yake faɗa ga Ata ibn Abi Rabah, ya ce, kana so in nuna maka mace 'yar aljanna da idan ka ganta? Ya ce, ƙwarai, ina buƙata. Sai ya ce, to kalli wannan baƙar matar. Ya ce, ita ce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗi yanayin da take ciki. Manzon Allah ya ce, in za ta iya ɗaukan haƙuri ta ci gaba da zama da rashin lafiyar sakamakon ta aljanna, manzon Allah ya ce ta ci gaba da zama, kuma ta nuna cewa za ta iya shiga. Haka wato irin su Bilal, Allah ya ƙara masa yadda, manzon Allah ya ce, na shiga aljanna, duk lungun da na shiga, duk kwanar da na sha, manzon Allah ya ce, sai in ji falawar ƙarin takalmanka a gabana. Manzon Allah ya ce, ya Bilal, da menene ka rigaye ni aljanna? Bima sabaqtani ila aljanna, da wani abu ne ka rigaye ni shiga aljanna? Duk kwanar da na shiga kawai sai in ji ƙarin takalmanka a gabana. Bilal ya ce, ya Rasulallah, a dare ko a cikin yini, alwallata bata taɓa wurwurewa face sai na jaddada alwalla kuma sai na yi raka'a biyu. Manzon Allah ya ce, wannan shine sababin abin da ya shigar da kai aljanna. To don haka waɗannan sun wuce a lissafa. Haka wani sahabi ana zaune, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa, yanzu ɗan aljanna zai iso. Kawai sai ga wani sahabi ya zo, ruwan arwalla yana zuba a jikin shi, yana diga daga gemun shi, takalmin shi a hannu ya mallaka su, ya zo ya zauna. Aka gama wannan majalisi aka tashi, hallo washe gari, manzon Allah ya ce, yanzu dan aljanna zai zo. Wannan mutum na jiya hallo shi ne ya zo. Hallo aka sake wayuwar gari, manzon Allah ya ce, yanzu dan aljanna zai zo. Wannan sahabi na jiya da shekaran jiya sai gashi ya dawo. Da aka tashi aka watse, wani daga cikin sahabbai sai ya bi shi. Da ya bi shi sai yake ce masa, wallahi mun samu matsala ne da mahaifina a gidanmu, dai shi yasa nake neman mafaka, in har za ka bani mafaka kwana biyu dai kafin ya huce, ina son ka bani mafaka. Ya ce, ai babu wata matsala, zo mu je. Suka tafi ya bashi masauki, suna sauke a ɗaki ɗaya. Dare ya tashi ya raba, ya ga wannan sahabi duka abubuwan da ya yi na ibada na nafilfili duka ba su wuce a lissafa. Allo aka wayi gari, dai bai gama dai wani bakon aiki. Sai da ya yi kusan kwana uku, shi dai bai gama wani sabon abu, ya ga cewa shi kanshi abin da yake na ibada har ma ya ɗara shi. yace masa to komawa zai ya rako shi da ya rako sa shi yake cewa wana wai zan fada maka yace su uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune yace mana yanzu dan aljanna ya iso wannan gu sai muga kai ne ka iso da Allah fada mun aikin da kake ce wallahi abin da ka gani shine iya abin da nake yace amma ni na san kaina ina da dabi'a wato da wata al'ada tawa daya daya yace wallahi ni tunda Allah yayi ni yace ban taba gune ma wani abin da Allah ya mishi na nima ban ni da ketar wani ban ni da hasadar wani zuciyata a wanke take ban damu ba ga abin da Allah ya ba bawo shi yace wallahi yace to a wannan sababin haka ne wannan rashin keta da hasada da Allah ya azurta ka zuciyarka ta zamanto a wanke shine sababin abin da ya kai ka aljanna a shahida ana wannan sahabi manzo Allah ya tabbatar ma jama'a cewa dan aljanna ne haka a jumulce waɗanda suka yi mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin itaciya a shekara ta 6 lokacin da aka yi sulhul hudaybiya manzo Allah yake cewa lan yali jannara man baya'a ta hata shajara duk wanda yayi mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya manzo Allah yace ba zai shiga wuta ba har abada ba zai shiga wuta kusan mutum 1400 haka waɗanda suka halarci yakin Badar manzo Allah ya tabbatar da yan aljanna ne kamar yanda manzo Allah yake cewa Ubangiji ta'ala ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa yace i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuka so tabbas na gafarta mu a takaice nasi ya wuce a lissafa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa yan aljanna haka akwai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa yan mutane kamar yanda ya faɗa amru ibn Luhai al-Khuzai wanda shine ya sunnanta bautar gumaka a cikin larabawa shi ya kinkimo a yawon duniyar shi ya kinkimo gumaka ya kawo yesu ya sanya su cikin Ka'aba ya kirayi jama'a zuwa bauta musu shine Amr ibn Luhai al-Khuzai manzon Allah yace da idona na ganshi a cikin wuta yana jan diyan hanjin shi a ƙasa to kaga wannan ta ina muka san Amr ibn Luhai al-Khuzai dan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa shine malam yace wala nunzilu ahadan minhum jannata koda kana cikin Ka'aba kana sallah Allah ya karbi rayuwarka ba mu da hujjar za mu ce dan aljanna sai dai mu kyautata ma zaton cewa ka samu alama daga cikin alamomi na kyakkyawan karshe amma ba za mu yanke shakka mu ce dan aljanna me yasa saboda lamarin ka koyayye na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sanin abin da yake cikin zuciyar bawa wannan na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka yace wala narin yace ku ta dan mutum ya mutu akan aiki na sako ba mu da hujjar za mu ce dan mutum kawai sai mu maida al'amarinsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala in Allah ya ga damar azabtar da shi ya shigar da shi wuta ya azabtar da shi a ƙarshe kuma da jin kansa da ceton masu ceto Ubangiji ta'ala zai fitar da shi ya kai shi aljanna don haka magabata suna da maganganu uku game da cewa tabbatar da wani cewa dan aljanna ne ko ba dan aljanna bane suna da maganganu guda uku magana ta farko wasu malamai suke cewa ba wanda za a shaida a ce dan aljanna ne suka ce kawai sai dai annabawan Allah da manzanni su kadai ne zaka yanke shakka ka ce yan aljanna ne kamar yanda Muhammad ibn al-Hanafiya da al-Imam al-Auza'i daga gunsu aka ciro wannan fada ta biyu malamai suka ce duk wanda nasi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kowane mu'minin da nasi ya zo cewa dan aljanna ne to zamu tabbatar da dan aljanna ne kamar bayanin da muka yi irin sa Abubakar Allah ya kara musu yadda da sauransu wanda manzon Allah ya tabbatar da cewa yan aljanna ne to wannan fada ce ta mafi yawan malamai da malaman hadisi sun tafi akan cewa duk ainihin mutumin da nasi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa dan aljanna ne to zamu tabbatar da cewa dan aljanna ne fada ta uku malamai suka ce duk wanda nasi ya zo da duk wanda wato aka samu jama'a ta mu'minai suka shaida suka yabo suka yi yabo akan shi to zamu tabbatar da cewa dan aljanna kamar yanda hadisi na cikin sahihai wani lokaci an wuce da gawa ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna zaune fa atnau alaiha khaira wato jama'ar sai suka yi yabo suka ce yo wane ne gawar wane ce wane mutumin kware manzon Allah sai ya ce wajabat wato ta cancanta wa murabi ukhra kuma sai aka wuce da wata gawa fa usniya alaiha bi shar wato sahabbai suka fallasa wannan gawa mutumin banza ne aka wuce da shi suka fallasa wannan gawa manzon Allah sai ya ce wajabat yace ta cancanta Umar Allah ya kara masa yadda sai ya ce ya Rasulullahi an wuce da gawa ta farko mun yi yabo akan ta kace ta wajaba an wuce da ta biyu mun yi fallasa akan ta kace ta wajaba yace ya Rasulullahi micece ta wajaba manzon Allah ya ce gawa ta farko da aka wuce da ita wadda kuka yi yabo akan ta manzon Allah ya ce aljanna ce ta wajaba gare ta ta biyun wadda kuka fallasa ta manzon Allah ya ce wuta ce ta cancanta gare shi sai ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi ku shaidu ne na Allah abin kasa duk wanda kuka ce mutumin kware ne to abun Allah na kware ne wanda kuka ce mutumin banza ne to mutumin banza ne don haka irin wannan shahada kuma ta mutanen kware an gane ko domin su mutanen banza junan su yana yaban juna kenan mutanen kware waɗanda suke salihan bayi waɗanda suka san inda aka sa gaba din suka yi yabo akan mutum bayan mutuwar shi suka ce mutumin kware ne to abun Allah na kware ne in suka ce na banza ne to abun Allah na banza ne to akan wannan hadisi wasu malamai suka ce duk wanda nasi yazo da duk wanda mu'mine suka shaida cewa dan aljanna wannan mutumin kware ne to zamu shaida cewa dan aljanna ne illa kasancewar wannan fada dai ta tsakiya duk wanda nasi yazo to wannan zamu yanke shakka wanda nasi ya bayyana cewa dan aljanna ne zamu tabbatar da cewa dan aljanna ne amma duk kyawawan alamu da mutum na kyakkyawan karshe da mutum ya mutu a kansu to ba mu da hujjar da za mu yanke shakka mu ce dan aljanna saboda abin yana da alaka da zuciya sanin abin da yake cikin zuciya kuna ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kenan malam ya ce wala nunzilu ahadan minhum wato ba ma saukar da dide da mutum daya minhum daga cikinsu mutanen kwarai da na banza kenan ba wanda zamu saukar da shi jannatan mu ce dan aljanna ne wala naran ku mu ce dan mutane sannan malam sai ya ce wala na shahadu alaihim kuma ba zamu shaida ba akan su bi kufrin mu ce kafiri ne wala bi shirkin ku mu ce mushriki ne wala bi nifakin ku mu ce munafiki ne malam ya ce malam ya zahar minhum shay'un min zalik matukar wani abu na abubuwan da aka ambata na kafirci ko shirka ko munafirci bai bayyana ba an gane ko ba mu da hujjar da zamu ce wane ya kafirta wane kafiri ne ko wane mushriki ne ko wane munafiki ne matukar ba mu da wani dalili wanda ya tabbatar da kafircinsa ko kuma shirkarsa ko kuma munafircinsa in akwai ya zo da wani abu wanda ya tabbatar da kafircinsa ko ya tabbatar da shirkarsa ko ya tabbatar da munafircinsa to wannan ba da fi zaka iya fada amma ya zaman tu babu wani kai kawo kana da nasi tabbatacce wanda yake tabbatar da duk wanda ya aikata abu kaza ya kafirta kamar yanzu misali izgili da addini izgili da addini kafirci duk wanda yayi izgili da musulunci da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi to wannan ya kafirta koda yana aiki da to haka wanda ya roki wani Allah ya kirayi wani Allah to shi ma wannan ya kafirta domin kiran wani Allah wannan shirka ne kiran wani Allah subhanahu wataala shirka ne to shine anan yace wala na shahadu alaihi ba ma shaidawa akan su bi kufri wato game da kafirci wala bi shirki ko shirka wala bi nifakin ko munafirci malam yace malam ya zahar minhum shay'un min zalik matukar wani abu na wannan abun bai bayyana ba game da su in mutun ya aikata abin da yake tabbatar da cewa ya kafirta to wannan ba da shi kana iya tabbatar da kafircinsa ko ya aikata wani abu wanda shirka ne da Ubangiji subhanahu wata'ala ya dauki haƙƙin Allah ya sarrafa ga wani bawa, to zaka tabbatar da cewa mushriki ne. Ko kuma yazo da wani abu wanda yake na munafirci, to wannan zaka iya tabbatar da munafircin sa. Sai yace wa nazaru sara'irahum ila Allah ta'ala, yace duk wani abu wanda ya buye nasu yace zamu maida shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Iya abinda aka umarce mu shine hukunci game da zahirin al'amari, iya abinda ya bayyana ga mutum da shine zamu yanke hukunci. Amma duk abinda ya buya, wannan sai ka maida shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, domin shi kadai yake kwanci kansa game da sanin abinda ke cikin zukatan bayi. Sannan malam sai ya ce wala nara saifa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam illa man wajaba alaihi saif. Malam ya ce mu a aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa ba ma ganin halaccin zara takobi ko daukan makami akan yakar ɗaya daga cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana a aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa ba ma ganin halaccin mutum ya dau makami ya yaki dan uwan shi musulmi, ba a kidar mu bace. Yace wala nara saifa, yace ba ma ganin halaccin zara takobi ko daukan wani makami ala ahadin ai ala kitali ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam akan yakar dide da mutum ɗaya daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Duk laifin musulmi bai halatta ka dau makami ka yake shi. Sai yace illa man wajaba alaihi saif, sai dai wanda zara takobin ya zama wajibi a kansa, mutumin da ya aikata abin da zubar da jinin shi ya cancanta. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, la yahinnu da mumri'in muslimin illa bi ihda salati afayyi bizani wan nafsi bin nafsi wa tariki li dinihi mufariki lil jamaa. Manzo Allah yace jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi sai da ɗayan abubuwa guda uku. Manzon Allah ya ce mai aure mazinaci, ma'ana wanda ya taɓa yin aure, aure ingantacce, idan aka tabbatar da ya yi zina to jininsa ya halatta. Na biyunsu manzon Allah ya ce wan nafsi bin nafsi, akan zubar da jinin mutum idan ya kashe rai, kisa wanda yake na ganganci shi ma akan iya zubar da jininsa. Na uku manzon Allah ya ce wa tariki li dinihi mufariki lil jamaa, mutumin da ya bar addinin shi ya rabu da jama'a, ma'ana wanda ya rida ya bar musulunci to jininsa ya halatta idan bai dawo bai jaddada musuluncinsa. Don haka dai a aqidar ahlus sunna wal jama'a, an gane ko, bayya halatta musulmi ya zara makami domin ya yaki dan uwan shi musulmi, an gane, sai dai wanda zubar da jinin nashi wato ya cancanta. Misali kamar waɗanda suke yan fashi, to ɗan fashi waɗanda suke tsara hanya su raza na mutane su kashe na kashewa su karɓa dukiyar jama'a, to wannan jininsu ya halatta na aje a yaƙe su a gama da su. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. Ubangiji ta'ala yace ku san da cewa kadai sakamakon wadanda suke yakar Allah da manzansa, wadanda suke kai kawo aban kasa domin yada barna, ma'ana dan fashi, Ubangiji ta'ala yace an yusallahu, idan aka ribato Ubangiji ta'ala yace an yusallahu shine asiris, ma'ana a tsire su a jikin wasu itace kowa ya ga gawar a kashe su, a tsire su sai kwana da kwanuka a bar su akan haka, domin ya zame ma jama'a wazi, in an kashe su sai a tsire gawar a jikin itace. Shine yake cewa an yuqattalu aw yusallabu, a kashe su ko kuma a tsire su, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ko kuma a yanke hannuwansu da kawaguwansu sabani, in an yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu, auyun fominal ar, ko kuma a kore su daga kasar, ma'ana a kora su can su tafi. Na malamai sun yi bayani, idan shi dan fashi ya kashe rai a lokacin da yake fashi amma bai karba dukiya ba, to wannan shi ne za a kashe shi. In ya kashe rai ya karba dukiyar jama'a, to in an kashe shi kuma tsire shi za a yi. a gane ko in ya karba dukiya amma bai kashe rai ba sai a yanke hannun dama kafar hagu in ko ya tsoratar da mutane bai yi kisan kai ba bai karbe dukiya ba to shine za a kore shi wannan kaskanci ne da Allah ya cancanta musu a rayuwar duniya kuma tare da cewa a ranar kiyama sun cancanci azaba mai girma in har ba su tuba ba to kaga kenan dan fashi shi ma jinin shi ya halatta to shine anan malam yace wala naras saifa yace ba ma ganin halaccin wato zara takobi ala ahadi akan dide da mutum daya min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saifa malam yace sai dai wanda takobin ya cancanta akan sa ma'ana wanda dalili ya tabbatar da cewa akan iya zara takobi a zubar da jinin sa kamar wanda yake kisan kai na ganganci ko mai aure wanda ya taba yin zina ko wanda ya radda da abin da ya kamata haka sannan malam sai ya ce wala naral khuruja ala immatina wa ulati umurina malam yace a aqidar muta ahlus sunna wal jamaa yace ba ma ganin halaccin yin tawaye ga shugabanninmu waɗanda suke majibinta lamarinmu ma'ana shugabanni ba a musu tawaye ba a fito na fito da su malam yace wa in jaru yace ko da sun yi zalunci duk zaluncin shugabanni a aqidar ahlus sunna wal jamaa bai ya halatta a yi musu tawaye a yi fito na fito da su a gane ko daidai irin waɗannan abubuwa na a fito ana hayaniya ana zanga-zanga ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace ba laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka fito na fito da shugabanni duk zaluncin su baya halatta ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace aqida ce ta khawariji na a fito amma shugabanni hayaniya a yaƙe su a yi faɗa da su wannan kwata-kwata ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace shine malam yace wala naral khuruja aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa malam yace ba ma ganin halaccin al khuruja wato shine fito na fito da tawaye ala immatina wato ga shugabannin mu wa ulati umurina da majibantan lamurran mu malam yace wa in jaru koda sun kauce ma tabarki sun yi zalunci maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce Manzon Allah yake cewa ku ji ku bi ga duk waɗanda suka shugabance ku an gane ko Manzon Allah yake koda sun nuna son kai da handama sun yi zalunci akan ku Manzon Allah yake ku ji ku bi a wata riwaya Manzon Allah sai yake illa an tarau kufran bawahan fihi indakum minallahi burhan sai dai in kun ga kafirci karara game da shugabannin ku kuma kuna da hujja daga gun Allah subhanahu wa ta'ala wadda take tabbatar da kafircin su cewa gabannin to a lokacin nan yake halatta ku yi na fito da su amma shi ma sharadi kamar yadda malamai suka yi bayani sai in kuna da karfin da za ku kawar da su daga kan wannan kujera ta mulki sannan ya halatta ku yi fito na fito da su in ba ku da karfin da za ku kawar da su to bai ya halatta ku yi fito na fito da su domin barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da ake to don haka wannan hadisi kuma yana nuna cewa babu wani tawili babu wani kai kawo nassi ne a bayyane wanda yake tabbatar da kafircin shugabanni to a wannan lokaci ne yake halatta a yi fito na fito da su kuma sharadi sai in a iya kawar da su daga kan wannan kujera in ba za a iya kawar da su ba to baya halatta amma wasu abubuwa na zalunci da shugabanni suke yi da wasu abubuwa na fasikanci na rashin da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan baya halatta yi musu tawaye da fito na fito da su iya abinda kuke da shi na haƙƙi a gunsu in sun ki ba ku haƙƙinku to manzon Allah ya nuna mana hanya ɗaya-ɗaya shi ne za mu kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu roƙe shi da ƙarfin mulkinsa ya fito mana da haƙƙinmu wanda yake hannunsu amma haƙƙinsu su wanda yake kanmu kuma dole ne mu basu iya abin da suka ce mu yi ko mu bari in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shugabanni suka ce ayi kaza ko adina matukar babu saban Allah babu saba ma manzon sa to dole ne ayi da shine manzan shine hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa adalul mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siya fa in umira bi ma'siya fala sam'a wa la ta'a. Hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Manzan Allah yace na kan mutum musulmi ji da bi a cikin abin da yake so da abin da yake ki, idan shugabanni suka ce kai kaza ko ka daina kaza, kana son abin ko kana ki, dole ka ji kai. Manzan Allah yace illa an yi umar bi ma'siya, sai dai in an umarci mutum da aiki na saban Allah. In abin da shugabanni suka ce kai akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa, ko abin da suka ce ka daina karkayi akwai saba ma Allah, domin abu ne Allah yace kai ko manzon shi yace kai. Manzan Allah yace to babu ji babu maganar bi, fa in umira bi ma'siya fala sam'a wala ta'a. In har shugabanni suka ce kai kaza ko ka daina kaza, in dai akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa, to baya halatta ka bi su. Karka ji wannan abu da suka faɗa, kuma karka yi musu da'a, saboda haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa. To dan haka kenan, kamar yanda Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna kun satarauna ba'di athara wa umurun tunkirunaha. Manzon Allah yace bayan mucewa ta za ku ga san kai da handama game da wasu shugabanni. Manzon Allah yace kuma za ku ga al'amura waɗanda kuke ki kuke kyama domin sun saba ma shari'a. A shugabannin da za su zo, manzon Allah yake ba da labari a lokacin sa, san kai da handama, sannan kuma da al'amura da suka saba ma shari'a. Sahabbai suka ce fa ma za ta amuruna ya Rasulullah. Ya manzon Allah, in har irin waɗannan shugabanni suka bayyana gare mu, me za ka umarce mu mu yi? Manzon Allah yace to addunal haqqal ladhi alaykum. Waɗannan shugabanni ku ba su haƙƙin su wanda yake kanku na ji da bi akan duk abin da babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Manzon Allah sai yace wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Haƙƙin ku wanda suka ki ba ku ya markaye abun su, ku roki Ubangiji subhanahu wata'ala ya kunkuro muku haƙƙin. Kaga hanya ce daya daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana, idan shugabanni sun danne haƙƙin talakawan su suna abin da bai dace ba, to abin da za a yi sai a kaskanta kai a dukufa wajen yin addu'a a roki Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya tilasa su su ba masu haƙƙi haƙƙin su. Shine annabi malam yace wala naral khuruja ala a'immatina, yace mu ahlus sunna wal jamaa ba ma ganin halaccin yin tawaye da fito na fito ga shugabannin mu wa wulati umurina da majibin talamuran. Dan haka kasancewar su shugabanni jahiltul al'amarin suka yi, ko kuma abaibai ake ba su, wallahi inda sun san su wane ne ahlus sunna, to babu wadanda za su runguma a ƙasa sama da su, saboda su suka san haƙƙin shugabanni, su suka san haƙƙin shugabanni. Duk abin da shugaba ya yi in dai na saban Allah ne, da duk abin da ya yi na zalunci, wannan baya halatta a yi masa tawaye, kamar yanda anan malam yake faɗa. Sannan sai ya ce wa in jaru ko da sun yi zalunci, sai ya ce wala nadu alaihi, kuma mu a aqidar ahlus sunna wal jamaa shugabanni duk zaluncinsu ba ma musu muguwar addu'a, ba ma musu muguwar addu'a, ba ma la'antar su, ba ma tsine musu albarka. Yace kuma wala nanza'u yadan min ta'atihim, ba ma zari hannunmu game da yi musu da'a. Duk abin da suka ce mu yi ko mu daina, to za mu yi musu da'a, matukar babu saba ma Allah a cikin shi. Wannan zalunci da suke laifin yana kansu, mu bai shafe mu ba, amma iya abin da Allah ya dora mana na haƙƙin su za mu ba su. Shine yace wala nadu'u alaihim, ba ma musu muguwar addu'a, wala nanza'u yadan min ta'atihim, kuma ba ma zari hannunmu game da yi musu da'a. Malam yace wa nara fa'atuhum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan, yace mu a aqidar ahlus sunna wal jamaa muna ganin cewa yi ma shugabanni da'a na karkashin yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da'a kuma abu ne na dole. An gane ko? In kama shugaba da'a akan duk abin da yace kai ko ka daina, in dai bai saba ma Allah bai saba ma manzansa, to karka yi tsammani shi ka ba Allah da manzon shi shi Allah kai, domin Allah shine yace a ma shugabanni da'a. Kamar yanda yace ya ayyuhallazina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa ulil amri minkum, Ubangiji ta'ala yace ya kumo bene kuma ubangijin kuda'a kuma manzansa da'a kuma majibinta lamari daga cikin kuda'a su wane ne majibinta lamari sune al-umara'u wal ulama shuwagabanni da malamai da'ar su tana karkashin da'a ga Allah da manzansa su shuwagabanni da malamai ba a musu da'a sai in sun ma Allah da'a ma'ana duk abin da suka ce ayi ko a daina sai idan babu saba ma Allah babu saba wa manzansa sannan za a yi musu da'a amma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye da'a ce ga ubangiji yasa saboda manzon Allah ba shi da san zuciya Allah ya wanke shi game da san zuciya kuma kiyayayye ne duk abin da yace ayi ko a daina sako ne yake isar mana a madadin ubangijinsa don haka ubangiji ta'ala yace man yudi'ir rasula faqad a'ta Allah duk wanda ya ma manzon Allah da'a to ya tabbata cewa ubangijin da ya aiko shi ne ya ma da'a don haka anan malamai suka ce ku kalli wannan aya da ido na basira cha ya ayyuhal ladina amanu atiullaha ya ku mu'mine kuma Allah da'a sai ya ce wa atiur rasula kuma manzon Allah da'a sannan sai ya ce wa ulil amri minkum wato kuma ma'abuta lamari daga cikin kuda a ba ce ba wa atiu ulil amri me yasa saboda da'a ga shuwagabanni tana karkashin da'a ga Allah da'a ga manzansa kenan abinda suka ce ayi ko a daina sai in ya dace ma abinda Allah ya ce da manzansa kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi na cikin al-Bukhari manzon Allah yake cewa man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda ya man da'a yace tabbas Allah ya ma da'a wa man asani faqad asallaha duk wanda ya saba mun to Allah ya saba mun manzon Allah yace wa man yudi ila amira duk wanda ya ma shugaba da'a manzon Allah yace faqad ata'ani tabbas ni yabi yace wa man ya asil amira duk wanda ya saba ma shugaba faqad asani manzon Allah yace ni ya saba ma to dan haka hadisai sun muce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da wato yi ma shuwagabanni da'a matukar abinda suka ce ayi ko a daina wato bai saba ma Allah bai saba ma manzansa shine anan malam yace wana raqa'atu wato muna da aqidar yi ma shuwagabanni da'a min da'atillahi azza wa jalla faridatan cewa abu ne wanda ya zama tilas kuma yana karkashin yi ma Allah da'a da yi ma manzon shi da'a sai yace malami ya amuru malami ya amuru bi ma'siya matukar su shuwagabannin ba su yi umarni da abin da ya saba ma Allah ko ya saba ma manzansa malami yace kuma wa nad'u lahu mu ahlus sunna wal jama'a muna yi ma shuwagabanni addu'a bis salahi cewa Allah ya inganta lamarin su su zama mutanen kwarai wal mu'afa kuma Allah ya ba su lafiya iya abin da muke musu addu'a Allah ya inganta lamarin su kuma Allah ya ba su lafiya kenan in ma sun zamanto sun karkace ma gaskiya suna danne haƙƙin jama'a to addu'a za a musu na cewa Allah ya shiryar da su domin idan suka shiryu amfanin shiryuwar kan mu za ta dawo in aka la'ance su aka tsine musu wani iyazu billah tsinuwar da la'anta kuma hannun jama'a za ta samu kamar yadda Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa khiyaru ummatikum wato fiyayyin shuwagabanninku alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum shuwagabannin da kuke son su suna son ku kuna kaunar su suna kaunar ku manzon Allah yace waɗannan su ne fiyayyu daga cikin shuwagabannin wanda ku talakawa kuna son su kuma su ma suna son ku wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum an gane ko wato suna kuna yi musu addu'a su ma suna yi muku addu'a shine ma'ana wa tusalluna alaihim ba ana nihi kuna yi musu muguwar addu'a alaihim anan bi ma'ana lahu ma'anar as-sala kuma anan addu'a ake ni kuna musu addu'a suna muku addu'a sai yace wa shiraru a'immatikum lalatattun shuwagabanninku alladhina tuhibbunahum manzo Allah yace wanda kuke kin su kuke kyamar su wa yubghidunakum su ma kuma suna kin ku suna kyamar ku wa tal'anunahum kuna tsine musu albarka kuna la'antar su wa yal'anunakum su ma suna la'antar ku manzo Allah yace waɗannan su ne lalatattu daga cikin shuwagabanninku sai muka ce ya manzon Allah a falanu nabihum bisayfi inda zalik, irin waɗannan malalatan shugabanni ya rasulullahi ba za mu dau takobi mu yake su ba? Ai mu dau takobi mu yake su ya rasulullahi tunda malalata ne. Qala la, manzon Allah ya ce a kar ku dau takobi ku yake su. Ma aqamu fikum as-salata, manzon Allah ya ce matukar suna tsaye da sallah a cikin ku, manzon Allah ya ce kar ku dau takobi ku yake su. Matukar suna matsayin su na musulmi, manzon Allah ya ce kar ku dau takobi ku yake su. Duk lalacin su. Sai ya ce ala ku saurara, man wali ya alaihi walin, duk wanda wani shugaba ya shugabance shi, fara'ahu ya ati shay'an min ma'asiyatin lahi, yaga shi shugaban yana zauwa da wani abu na saban Allah, fali ya karahma ya ati min ma'asiyatin lahi, ya kyamaci abin da shugaban yake aikatawa na saban Allah, wala yanzu anna yadan min ta'ati, amma kar ya zare hannu game da yi masa biyayya. An gane ko? Ko da kaga shi shugaban yana abubuwa na saban Allah, to ka kyamaci wannan abu da yake na saban Allah, in za ka iya masa nasiha ka je kai masa, idan ba za ka iya faɗa masa ba to ka kyamaci abin da zuciyarka, amma kar ka zare hannu game da yi masa da'a, ka ce kai ba ka mun yi masa da'a ba. Don haka dai lazimtar yi ma shugabanni da'a ko da sun yi zalunci aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a, kuma kamar yanda laifin duk kasancewar wato su waɗanda ake shugabanta su ne kamar matsala. A duk lokacin da mutane suka zamanto suka lalace, to su ma shugabanni sai Allah ya kawo shugabanni daidai da su. Idan mutane suka gyaru suka zamanto mutanen ƙwarai, sai Allah ya kawo shugabanni daidai da su. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya yi bayani mai tsawo mai gamsarwa akan wannan matsala. Yake cewa hikimar Allah ta ci karo a ce yau Allah ya zo mana da shugabanni irin su Abubakar da Umar. Sai in su mutanen sun koma irin mutanen da Umar da Abubakar suka mulka, sannan shugabannin za su zamanto irin Abubakar da Umar. Idan mutane suka lalace, to shugabannin sai Allah ya kawo daidai da su. Yan Allah ya faɗa, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, kuma haka Ubangiji ta'ala ya faɗa, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa wannan fa min nafsi, haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa, awalam ma asabatukum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. A ranar yakin Uhud, lokacin da jama'a ta musulmi suka karaya aka yawaita kisa a cikinsu, wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka rinda cewa anna hadha, ta ina wannan bala'i ya same mu, menene ya janyo mana wannan bala'i da wannan musiba? Ubangiji ta'ala ya ce qul huwa min indi anfusikum, ce wannan bala'i da musiba da ya same ku min indi anfusikum yana daga gunku, ku ne kuka janyo wannan matsala a sababin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka duk abin da yake samun bayi na musiba da bala'i su ne suka janyo ma kansu, su ne sababi. Dan haka in mun gyaru mun zamanto mutanen ƙwarai masu da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala, to Ubangiji ta'ala zai zo mana da mutanen ƙwarai waɗanda za su shugabance mu. In mutane suka lalace suka zamanto sai zalunci sai kauce ma tafarki na Ubangiji subhanahu wata'ala, sai Allah ya kawo shi wa gabanni daidai su malalata waɗanda za su ringa dandana musu azaba da bala'i. Don haka wannan yana wajibi akan bawa ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, ko mutum ya tsaya yi nazari ya gano a ina matsalar take. Don haka aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, wato shugabanni suna da haƙƙi kaucewa hanya da duk wani zalunci da duk wasu abubuwa, ba sa halatta a yi musu tawaye a yi hayaniya da su, kuma ba ya halatta a yi musu muguwar addu'a. Iya abinda za a yi dole ne a yi musu da'a, in dai abinda suka ce a yi ko a daina babu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, kuma addu'a za a yi musu cewa Allah ya gyara halayensu, Allah ya ba su lafiya. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.